mu kuma raba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna binnin Lagos tare da abokin aiki na Babangida Jibrin wanda ya hada shirin. Kuma za mu tashi ne a inda yake yi wa ɗaya cikin manyan baƙin wata tambaya mai muhimmanci. Babangida, gare ka.
To Dr. wani tasiri ko kuma illa wannan cire tallafi wa harkokin tattalin arzikin Najeriya, wato cire tallafin man fetur da aka yi?
Wato wahalhalun da aka shiga daga rabin shekarar da ta gabata kawo yanzu, kusan cire tallafi zai ja kimanin kaso 30 zuwa 40 cikin 100. Ai bai taimaka a kasan nan da komai ba sai wahalhalu da ya ƙara wa al'umma. Ya ƙara tsadar kusan komai, sannan kuma al'umma ba su amfana da shi ba. Abin da ya yi shi ba da matsala shi ne wannan kuma karya lera da aka yi. Saboda haka ba fa'ida ba ne, kuma babu kasar da ba sa wannan tallafin. Kullum World Bank ko Bankin Duniya da sauran kasashen Turai suna cewa mu daina tallafi a daidai lokacin da su kuma suke yin wannan tallafin. Yanzu da aka samu wannan matsala tsakanin Rasha da Ukraine, aka samu tsadar makamashi a Turai, musamman a Turai. Mu wannan mun samu, amma musamman a Turai. Kasar Germany, saboda tsadar makamashi da suka hangaza ta yi, kuma al'ummarsu ba za su haƙura ba, za su iya musu bore akan wannan, sai da suka yi tallafi na euro biliyan 200. Yanzu tallafin tun daga shekara ta 2021 zuwa ina ga watan zai kare ko dai watan Mai ne ko watan Maris na wannan shekarar. Amma tun yanzu al'ummar sun fara korafi, fa ba su yarda a dakata da wannan abin ba, sai an ci gaba. Faransa sun yi, Ingila sun yi. Dukkansu kowanne za ka ji daga biliyan 37, biliyan 70, euro biliyan haka duk suke wannan tallafin a yanzu a wannan magana da muke. Kuma na makamashi ne abin da ya shafi lantarki, gas da makamantansu. Me yasa za a ce Najeriya, kasa kamar Najeriya mai tasowa, mu ba za mu yi ba? Idan muka duba a tsawon shekara goma, daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2011, kasar Iran ta yi tallafin da ya kai kimanin dala triliyan 1 a tsawon shekara goma. Kasar China sun yi na sama da dala biliyan 400. Kasar Saudi Arabia sun yi na sama da dala biliyan 512. Amma Najeriya tallafin da muka yi gaba ɗaya bai wuce na dala biliyan 28 ba a tsawon shekara goma. Amma kuma kullum mu ake korafin muna tallafin man fetur. Kamar cutar da kasar ake so a yi kuma, amma mahukunta suna aminta da wannan matakan suna ɗauka, kuma muna ganin illar da yake wa tattalin arziki da al'ummar ƙasar nan. Saboda haka muna ganin har a yanzu ya kamata ce ana yin wannan tsari na tallafi, sai dai idan an yi tsarin ya zamana ana bibiya, ana tabbatar da cewa waɗanda ya kamata su amfana da tsarin shi suke amfana, kada a dinga yin hargitsi. Misali, akwai matsaloli da dama da ake fuskanta, da ake tunani, da suke tattare a cikin shi babban kamfanin man fetur na ƙasa. Yanzu kaga a doka da aka yi cewa aka yi man shi kamfanin NNPC kaso 30 kadai zai iya kawo na mai zuwa kasar nan, sauran kaso 70 'yan kasuwa su kawo. Abinda aka ce yana ba 'yan kasuwa, ana ganin gasa tsakaninsu zai iya sa farashi ya kasa. In ka je kaso mai tsada, wani zai so mai arha nashi zai zo saida da sauki, mutane za su yi ci akan nashi, dole kowa zai ringa nemo mai sauki mai kyau kuma. To amma har yau NNPC ita take kawo mai kasan nan 100%, sai ta kawo shi bakin ruwa a Lagos, sannan za ta raba wa 'yan kasuwa. Shine fa abin da yake faruwa. Saboda haka nawa suke siyo shi, me yake faruwa, ya ake yin kasuwancin, har yau ba wanda ya sani. Ana yi ne abu ne a dubugule. So irin wannan bai kamata a bar wannan tsarin ba, ya ci gaba, ya kamata duk a ce an yi musu tufka.
To zan sake komawa wajen bakin da ke wannan zaure domin jin abin da za su ce. Malami na gaba, bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Dairo Ibrahim daga Lagos Island. Gaskiyar magana game da yanayi na tattalin arzikin ƙasa, jama'a da dama sun shiga cikin wani yanayi mara daɗi, kasancewar wasu suna da 'yan ƙananan sana'o'i da 'yan ƙananan jari. Wanda za ka ga sanadiyar wannan matsala tattalin arziki na ƙasa, an samu karaya ta arziki daga waɗannan mutane, wanda za ka ga wani jarin su kuma naira 200,000, wani 100,000, wani miliyan da wani miliyan. Kayan da mutum yake siya naira miliyan ɗaya da yanzu ya dafe su naira 500,000 ba. Kayan da mutum yake siya miliyan ɗaya, wani ya dafe su naira 400,000 ba. To duk abin da ka siye shi naira 20 a wata 6-7 baya, yanzu in ka zo a sati idan ka je ka za ka siye kusan kusan wannan abu zai ga kuma naira 25 ko naira 30. Wanda wannan abun ba karamar barazana ba ne ba, da kuma illa ga mu mutanen da muke da ƙananan karfi a cikin wannan ƙasa ta Najeriya. To shawara kuma ga gwamnatin, muna ba su shawarar da su taimaka su dinga duba yanayi na rayuwa na su irin waɗannan mutane, kamar yadda muke a ciki a yanzu, dinga duba yanayi na tallafi da zamu yake samu daga gwamnati ko kuma dai wasu abubuwa makamancin wannan sassauci da gwamnati dai shine da muna fatan gwamnati za ta duba irin waɗannan abubuwa da zaman duwa an samu sauki na rayuwa Allah ya sa
to mu sake koma wajen daktar muji abinda zai ce wato daktar Dauda kenan
kamar yanda muka yi bayani a ko lokaci da ake taba gwamnati shawara ta fada da hanyoyin samun kudin shiga ta rage dogaro da man fetur saboda shi man fetur ba ko lokaci yake kudin shi ke wadata ba saboda wani lokaci zaka ga kasuwan shi ya fadi a duniya to idan ya fadi zaka ga kudin shigan ya nakasa to hanya shine ko gwamnati ta yorance idan kuma ka duba zaka ga irin bashin da gwamnati ta ciyo da gwamnatin baya da kuma gwamnatoci da suka wuce wanda shi bashin ka gani shi ma biyan shi da kudin ruwan shi ma yana da matsala to kamar yanda masana suke bayani shine gwamnati ke kokari ta haɓaka wasu sauran hanyoyi na noma misali da haƙan ma'adinai wanda yake na daukar lokaci musamman haƙan ma'adinai sai an shigo da ƙwararru wanda suke da injinoni da kuma fasaha na sarrafa wa'innan ma'adinan to amma babban abin da zai kawo ci gaban wannan fanni na noman da na ma'adinai shine sai an inganta tsaro saboda yanzu idan ka lura da yawancin wa'innan wurare da suke da wa'innan ma'adinai din rashin tsaro ya addabe su mutane suna jin tsoron shiga wurin ko su yi noma ko su yi wannan haƙon ma'adinai din to idan gwamnati ba ta yi maganin wannan tsaron ba kaga zai yi wuya a samu gajiyan wannan fanni din haka kuma kamar yanda muka ce tunda tattalin arzikin in ba an buɗa shi ba ya zama na cewa ƙasar tana da kayayyaki da suke sarrafawa take da ci gaba mafi akasari za ka ga cewa masu shigo da kayan ko sun shigo da kayan ai sai mutane suna da halin da za su saya to idan mutane ba su da halin saya kaga ko mai shigo da kaya shigo da shi ka gani ba zai samu mai saye ba to saboda haka kuma shi haraji na shigo da kayayyaki da custom take karba sai in tattalin arzikin kasa na haɓaka ne yana tafiya daidai to shine ana shigo da kaya gwamnati kuma tana samun haraji to babban shawara da za a ba gwamnati kamar yanda muka faɗi shine ta inganta tsaro kuma ba wai ingantawa ba a tunkare shi gaba ɗaya a yi maganin rashin tsaron nan saboda harkar noma ya farfado da kuma harkar ma'adinai sannan kuma kamar shi wannan blue economy watan na harkokin teku da tsabtace shi da sarrafa ruwan shi kamar akwai wasu kasashe da suke makwataka da mu suna da bukatan wannan ruwan na teku saboda kai kayayyakin su to kaga idan muka samu arziki da muka fadada wannan tekun aka share shi ma hanya ne da zai sauƙaƙa hanyoyin sufuri da misali kaga akwai harkan wajejen baro da aka ce za a iya kawo kaya wurin to kaga ya rage da sai an dako ko da mota ko da jirgin ƙasa wanda haka nan ma kuma zai ma inganta hanyoyin mu zai kuma bada aikin yi to amma duk yin wannan sai in tattalin arziki din ya samu ciwo kuma sai in gwamnati ta yi haɗaka da wasu ƙasashe da suka ci gaba ko kuma suke da tattalin arziki mai ƙarfi wanda suke da sha'awa sun ƙware ta wannan fannin na shi wannan arziki ta hanyar ruwan teku akwai ƙasashen da suka ci gajiyan shi da yawa to idan gwamnatin Najeriya za ta yi haɗaka da irin wa'innan ƙasashen to za a iya samun cin gajiyan wannan lamari
a nan shirin ya kawo jiki gaba ɗaya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Babangida Jibril wanda ya haɗa shirin a birnin Lagos sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin wani sabon shirin daga ƙasar Nijar mu huta lafiya